Weda à la mise en onde et Joubert et...
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Janguriyar Nijar kan mitoci 16:21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ke muku sallama a shirin mu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Janguriyar Nijar tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci za a ci fashin bakin da tsohon jakadan tarayyar Najeriya a kasar Sudan ambassador Suleiman Dahiru yayi game da halin da ake ciki a kasar ta Sudan wacce ke fama da zanga-zangar ƴan kasar a ƴan kwanakin nan idan muka sake koma tarayyar Najeriya kuwa za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan kasar Muhammad Bello Koko game da kasafin kuɗin hukumar na shekara ta 2022 da ke gaban majalisar dattawan kasar. Muna dauke da shirin ɗan kasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar amma dukkan su za su zo muku ne bayan na mayar da kuwa Washington DC ta hanyar tauraron da Adam don sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya cikin gobara ta kashe akalla yaran makarantar firamare 25 yayin da rufe bunu na makarantar ya kama da wuta a kudancin jamhuriyar Nijar a cewar majalisar ministoci a wata sanarwa. Wasu 14 sun ji rauni ciki har da wasu 5 da raunin nasu yayi tsanani a cewar sanarwar. Makarantar na cikin garin Maradi ne wanda ke da nisan sama da kilomita 600 daga Yamai babban birnin kasar. A daidai wannan lokacin ba za mu iya nuna mafarin wutar ba, in ji daraktan ilimi na yankin Mamman Hagi. An dakatar da karatu a makarantar kada an ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a Maradi, in ji Hagi. Wannan ne karo na 2 a cikin wannan shekara da gobara ta kashe 'yan makaranta a cikin azuzuwansu a kasar da ke Afirka ta Yamma. Yara 20 a makarantar 'yan mitsi-mitsi ne wuta ta kashe a cikin watan Afrilu a birnin Yamai. Majalisar ministocin ta faɗa a jiya Litinin cewa bayan waɗannan gobarar guda 2 an yanke shawara ba za a ƙara gudanar da makarantar 'yan mitsi-mitsi a ƙarƙashin rufin bono ba. A jiya Litinin masu shigar da ƙara a Amurka sun ce sun tuhumi wani ɗan ƙasar Ukraine da ya ƙaddamar da harin kutsen kwamfuta a kan wani kamfanin Amurka, lamarin da ya shafi kasuwanci 1,500 a faɗin ƙasar. Hukumomi sun sanar cewa sun kwace dala miliyan 6 a matsayin tara da aka baiwa wani ɗan ƙasar Rasha da ake zarginsa da ƙaddamar da sama da hare-hare 3,000 da suke auda kamfanonin Amurka. Ma'aikatar Bital Malin Amurka ta kuma ce za a ɗora wa waɗannan mutane 2 takunkumai sabili da rawar da suka taka wurin kai kutsen yanar gizo a Amurka da kuma ƙirƙirar wata hanyar canjin kuɗi ta yanar gizo da ake kira Chatax domin samar da kuɗi ga masu kai hare-haren kutsen yanar gizo a faɗin duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kira ga gwamnatin sojan Myanmar da ta maida kasar bisa tafarkin demokaradiyya ta gaskiya da kowa zai aminta da ita a daidai lokacin da ake cika shekara guda da gagarumar nasara da habararriyar gwamnatin farar hula ta National League for Democracy ta yi a babban zaben kasar. Muna mutunta mutanen Bama a kokarin su da maido da demokaradiyya. Muna girmama haƙƙin bil'adama da tsarin bin doka da oda a ƙasar, ciki har da sama da mutane 1,300 marasa galihu da suka rasa rayukansu a cikin gwagwarmaya, in ji Blinken. Juyin mulkin da ranar 1 ga watan Fabrairu da kuma tashin hankali da ake ci gaba da samu yana tauye haƙƙin bil'adama da walwala. Kane ya maida hannun agogo baya a ci gaba da aka samu shekaru da dama a demokaradiyya ta gaskiya, in ji Blinken a wata rubutacciyar sanarwa. A wata sanarwa ta daban kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nana ta kiranta ga sojojin ƙasar da su mutunta amanar mutanen ƙasar, kana su maida ƙasar bisa tafarkin demokaradiyya. Amurka da Misra suna da bukata iri guda na gajin gwamnatin wucin gajin Sudan da aka kafa ta bisa tsarin demokaradiyya ta dawo ta dauki ragaman mulkin kasar tun lokacin da sojojin Sudan suka kwace mulki a ƙarshen watan Oktoba, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. A jiya Litinin, Blinken da ministan harkokin wajen Misra Sameh Shukri sun bude wata tattaunawa ta musamman ta Amurka da Misra. Kwace mulki da sojojin suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya jefa kasar cikin mummunan hali, in ji Blinken. ya kara da cewa komawa ga gwamnatin wucin gadi ta farin hula ita ce hanya ɗayan tilo da za ta tabbatar da burin mutanen Sudan wadanda suka nuna ƙarfin zuciya wurin gudanar da zanga-zanga babu kakkautawa akan buƙatar komawa ga tafarkin demokradiyya. Kwamitin da ke binciken rikicin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu ya bada sammaci ga wasu mukarraban tsohon shugaba Donald Trump su shida waɗanda suke da hannu a yunkurin juya kashi da ya sha a zaben 2020, lamarin da ya faɗaɗa aikin bincike da kwamitin ke yi akan ainihin aikinsa na binciken tashin hankalin. Shugaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Bernie Thompson ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa kwamitin na buƙatar bahasi da wasu takardu daga jami'an yaƙi neman zaɓen Trump da wasu mutane da suke cikin wani wuri da ake kira ɗakin yaƙi kafin kai mamaya a majalisar da kuma wasu dabaru akan yunkurin juya nasarar da Biden ya samu. Thompson ya ce kwamitin ya mika sammaci ne ga manajan campaign Trump Bill Steven da wani babban mai bada shawara Jason Miller da Angela McCallum mataimakiyar babban jami'in campaign na ƙasa. Sai kuma lawyer mai baiwa tsohon shugaban kasa shawara John Eastman da Michael Flynn tsohon mai bada shawara akan tsaron kasa wanda ya magana da Trump jim kadan kafin rikicin da kuma Bennett Kerrig wanda kwamitin ya ce shi ne hayar hotel din da aka yi amfani da shi.
Labarin duniya kenan suka zo muku a halin yanzu daga sashen Hausa na muryar Amurka wata kaɗan a daidai wannan lokaci inda za mu farawa da rikicin ƙasar Sudan da ke cikin cabewa sakamakon zanga-zangar da 'yan ƙasar ke ci gaba da yi ba ƙaƙƙautawa. Akan haka ne wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Sammaina Kaina ya yi hira da tsohon jakadan tarayyar Najeriya a ƙasar ta Sudan Ambassador Suleiman Dahiru ga kuma abinda yake cewa game da wannan halin da ƙasar ta Sudan take ciki a wannan lokaci.
Wato abun gaskiya akwai haɗari da yawa. Na farko mutane suka zo suna zanga-zanga ba su son gwamnatin Omar al-Bashir. Sojoji suka zo suka cifar da gwamnatin Omar al-Bashir. Suka kai shi kurkuku har aka yi mishi shari'a aka ɗaure shi. Yanzu kuma sai a wazo rikice tsakanin wannan haɗin ƙwarya da fararen hula da soja suka yi aka kafa gwamnati. Amma kuma abinda za a gane cewa ni ban taɓa ji cewa soja zai je ya yi juyin mulki sannan ya zo ya ga yana gefe yana ganin fararen hula su suke mulki. Abinda yake faruwa mun gani a Najeriya ko da an kawo 'yan fararen hula amma mulki dai yana hannun soja. Yanzu kai ya rabu akwai masu son soja su ci gaba da mulki kamun 2023 a kafa gwamnatin farin hula bayan an gyara kundin mulkin kasar. Yanzu mutane sun ce ba su son soja. In ba su son soja ba za a ɗebo mutane kawai a ba su mulki ba. Babu jam'iyyar siyasa ba za a ce za a je a yi zaɓe ba. In ba za a je a yi zaɓe ba za a je kamar na Abdul Hamdok ne a je a cire shi daga cikin wasu mutane a ce shi ne ya zama shugaban gwamnati.
To yanzu ambasada idan muka duba wannan kikikaka da ke faruwa a Sudan menene abin yi?
Wato abin yi ni a gani na mutanen Sudan ya kamata su yi haƙuri dan gyare-gyaren da za a yi a yi wannan gyare-gyare sannan fararen hula su ai haƙuri a tattauna da juna yi wannan rikici da ake yi zanga-zanga ba zai sa sojoji su canja ra'ayinsu ba sai dai watakila da Amerika, Saudi Arabia da daular Larabawa da suka fara sa baki watakila sojoji su saurare su.
To ambasada kana ganin kaman tarayyar Afirka AU babu wani rawar da za ta takawa a cikin wannan rikici?
Ni na sha faɗa wannan kungiyar haɗakan Afirka ba ta da wani amfani ban ga amfanin wannan kungiyar ba. Ai an yi ta rikici da yawa a ƙasashen Afirka, an yi a Libya, an yi a Egypt, an yi a Central Africa, an yi a Burundi, an yi ga na Mali nan, ga na Chad nan, ga na gini nan, me suka yi ba abinda suka yi ba wanda ma yake sauraron su.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda babbar kotun gwamnatin tarayya da ke Jalingo ta yi watsi da ƙudurin wani ɗan majalisar wakilai da kuma hukumar zaɓe ta INEC na neman a dakatar da aiwatar da hukuncin da kotu ta yanke a kwanakin baya kan kujerar ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar dokokin tarayyar Najeriya. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba.
biyo bayan hukuncin da kotu mallakan gwamnatin tarayya ta yi akan soke shedar cin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta na kasar Rishon jihar Taraba ta baiwa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak a matsayin dan majalisa mai wakiltar Bali da gasul a majalisar dokoki na tarayya. Hakan ta sanya Honorable Garba Garba Shede ya ruga kotu bayan dogon zama da sauraron karin raki da aka yi wannan kotu mallakar gwamnatin tarayya da ke zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba a gargajin jagorancin mai shari'a Simon Amobade wanda ya yanke hukunci kan cewar kotu ta soke wannan shedar zabe da aka baiwa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak a yi gaggawar rantsar da Honorable Garba Garba Shede akan wannan kujerar. Hakan ta sanya Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak kuwa ya sake rugawa kotu domin neman dakatar da wannan hukuncin sakamakon ya riga ya ɗaukaka ƙara. Aka sake wannan zamar a jihar Taraba a wannan kotun shi kuwa alkali mai shari'a Simon Amobade ya ce hujjojin da lauyoyin da suka shigar da wannan ƙarar suka kai shi bai aminta da wannan hujjojin ba. A ya umarci lalle a je a rantsar da Honorable Garba Garba Shede akan wannan kujerar. Barista Abdulhamid Muhammad shi ne lauyan Honorable Garba Garba Shede ya koyi mana ƙarin bayani kamar haka.
Wanda suka zo da shi a hanzari shi ne na farko sun ɗaukaka ƙara. To sai suke so saboda ƙara nan da suka ɗaukaka suna son a dakatar da hukunci har sai kotun koli da take tafi wannan daraja ta yanke hukunci. Kafin a aiwatar da wannan hukunci da ita wannan kotu ta yanke. To ita kuma kotu ta yi nazari da duk abin da suka zo da shi. Sai ta ce a'a, ba su zo wasu hujjojin kwarara ba wanda za a dakatar da wancan hukunci na farko da aka yanke.
To shi ma a nashi bangaren Festus Adefojo wanda kuwa ke neman kudirin dakatar da wannan hukuncin. Wanda Patience Ɗanbaki ta wakilta a wannan kotun na yi ƙoƙari domin jin ta bakinta ta ce lallai ba ta da wannan lokacin ba za ta samu damar yin magana ba. To ko menene lauyan hukumar zaɓe mai zaman kansa zai akan wannan batu? Barista Isa Buba shine lawyer hukumar zabe mai zaman kanta a Rishon jihar Taraba wanda yace
so mu abin da ya kawo mu nan ba wai a mun sake zuwa mu sake sharren bane a mun ce ranka daidai muna roƙon ka dakatar da wannan hukunci da kai tunda mun dauka kara zuwa kotu na gaba da kai daidai a saurari shirin da ke kotu na gaba amma yace ban mu shigo da kafa mai kyau ba to yanzu tunda bai ba mu nan ba za mu garzaya zuwa kotu na dauka kara.
Honorable Garba Garba Shede shine wanda kotu ta bada umarni a je a rantsar da shi ba tare da bata lokaci ba wanda yace
ba abinda zan ce musu illa godiya domin jajircewar su da zuwa kotu da suke yi musamman ma ina musu godiya da addu'o'i wacce suka yi ta mana domin samun nasara na wannan shari'a.
Wannan turka-turka dai tana nan tana kasa tana dabo domin kuwa bangaren Abdulsalam Gambo Mubarak yace ya riga ya ɗaukaka ƙara shi kuwa Honorable Garba Garba Shede yace yana shirye da jira rantsuwa. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya.
To za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwan kasar ta ce ta zuba kudaden da suka kai biliyan 76 cikin asusun gwamnati a watanni 6 kacal. Shugaban hukumar Muhammad Bello Koko ne ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Abuja birnin tarayya Madina Dauda haka a lokacin da hukumar ta zo kare kasafin kudinta na shekara 2022 a gaban majalisar dattawa Najeriya ga da yadda hira su ta kasance.
Cikin wata shida da suka wuce mun transferin zuwa asusun gwamnati kusan biliyan 76 cikin wata shida nan kawai da suka wuce kuma insha Allah za mu kara biyan wasu.
Kuna da takamaiman wa'adi ne na yawan kudaden da ya kamata ku bayar a shekara daya?
To akwai shi dama tun daga farko abinda ake yi duk abinda kuka samu akwai percentage inda ya kamata a biya gwamnati. To shine muke nan muna tabbatar da cewa waɗannan kudin an biya gwamnati an aika cikin asusun gwamnati da a taimaka gwamnati ta kuma ta yi wasu abubuwa ayyuka ko asibitoci ne ko hanyoyi ne ko me wannan responsibility ne namu mu tabbatar da cewa wannan kudin an aika su kuma lokacin da ya kamata. Dan shi ne nace cikin wata 6 da nake nan na biya kudi yafi biliyan 75.
Me yasa hukuma kana cikin wanda ake kuka da su cewa ba kwa bada isassun kudade ma asusun gwamnati?
To ai su kudi kisan ba su isa duk a business ko ke na ba kudi yau gobe zaki kara. Sannan kuma gaskiya ne ya kamata mu fi mu yi abinda yake mu yi fiye da
wanda kuka
yi. Sannan insha Allah wannan shine alƙawarin da muke son mu tabbatar da mun cika duk abinda ya kamata mu aika za mu aika abinda ya kamata ko kuma fiye da hakan sannan za a aika shi cikin lokacin da ya kamata insha Allah. Kowa ya san cewa maganar COVID ya yi affecting ya shafi ayyuka da trade da jiragen da ke shigowa da ke fita ba Najeriya ba kawai ko wace duniya. Sannan akwai wasu matsaloli saboda efficiency na ports abinda annan muna yi kenan mu tabbatar da cewa ports din mu yanzu they are more productive, yanzu cewa jiragen suna shigowa da sauri, suna fita da sauri.
To a halin da ake ciki yanzu, kun warware cinkoson da ake fama da shi a wayannan wuraren nan ko?
Eh to cinkoso dai daga Apapa zuwa shigowa garin Lagos wannan insha Allah wajen 90% an gama da wannan. Amma gehen tinkan ne, shi kuma me yasa? Saboda hanyar ba ta da kyau. Amma dai shugaban kasa ya ba da wannan kwangilan kuma an so ma aikin. Sannan muna magana da su masu kwangilan high-tech da Dangote a tabbatar da cewa an kula da gefen da ya lalace. Sannan kake mance cewa wannan port din sun dade da aka yi su. Girman kasar da ke gudun land din da ke wurin ba za a iya karo.
Don na san yana daya daga cikin abubuwan da ka koka da shi.
Eh insha Allah, amma dai ana nan ana aiki akan wannan. Sannan muna tabbatar da cewa a cinkoson ya rage.
Sannan muna su da aikin da ake yi.
To alhamdulillah.
To abin da ya kawo ka majalisa, naji kun zo batun kasafin kuɗi.
Eh
mu buwan hali ake ciki.
To alhamdulillah, mun zo kasafin kuɗin shekara 2022. Sannan kuma mu ga musu kasafin kuɗin da aka yi approve na 2021 bai ake ciki. So mun ga musu abin da ake ciki, sannan kuɗin da kuma muka aika ma gwamnati cikin gudunmuwan mu 2021 abin da muka aika. Sannan me muke da niyyar yi, me zamu yi da zai ƙara gyara Nigerian Ports Authority, sannan yayi improving revenue abin da muka zo yi kenan.
To kasafin kuɗin ku na shekara 2021 kashi nawa kuka kashe?
To a dai maganar kashi nawa muka karba tukuna?
To nawa kuka karba?
Mun karbi kusan 95% abin da muka yi kasafi insha Allah. Sannan na tabbatar da cewa zuwa ƙarshen wannan shekaran abin da zamu karba ma gwamnati zai ma wuce abin da zamu aka kiyasta cewa zamu samu.
A halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Hada kai ba wai hada baki ba, ai zaman boko ai cuta ba, daula kantar da mutane ba, ko zalunci da fashin kai ba, yanci bai yarda da wannan ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wagga doka da aka ce wa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba.
Ku miyon jarin ɗan kasuwa, ƴan kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya bace. Ko ya dawo rage.
Lanhu ba mu ci mutum ka kawo kaza sai assembly ta tsara.
Idan suka biya lanhuwan su za su ga inda babu ruwa an je an yi musu rijiya.
Masu saurari ƴan kasuwa a jamhuriyar Niger kenan suke korafi game da sha'anin karbar haraji musamman sabon dokar haraji da hukumomin kasar suka bullo da ita. A daka ce mu
Allah shine ne ni'imta Afirka kasar mu dukanninka muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya zamu yanzu mu moreta
madalla. Masu saurari haraji na cikin manyan hanyoyi da gwamnatocin kasashen duniya ke amfani da su wajen tattara kudaden shiga ga hukuma da nufin yi wa ƴan ƙasa aiki. Galibi dai ƴan kasuwa ne ke kan gaba wajen biyan haraji ga hukuma, ba ga wanda take karɓa daga hannun ma'aikatan gwamnati da kuma cibiyoyi masu zaman kansu. A jamhuriyar Niger, ƴan kasuwan ƙasar na neman makuntan ƙasar su sassauta tare da daidaita tsarin karɓar haraji ne. Baya ga korafi game da sabuwar doka mai kunshe da sabbin ka'idojin haraji da kasar ta kullo da ita.
Sai Abubakar Abubaji na Allah, farzidan kwansilar da shambur da kuma su dattawa, saboda wannan dokoki da za a azawa masu mugun misali waɗanda za su maida mana kasuwanci baya. To wannan dokoki muna fata da president Muhammad Bazoum ya ji ba ya gani Niger fa ba ƙasa ce wadda adda ƴan boko waɗanda a cikin kasuwanci duka manoma na kuma duka makiyaya na kuma dukkan masu fatauci na a ƙasa. Ni nan da kai magani na yi fatauci ƙasa ne a kore da shanu har Ibadan, na hawa ga iro ga ta jaki ne a biyar kasuwanci ne a yin kasuwanci. Har Allah ya maida ni kasuwanci wanga ni yi koyo ne na shiga motoci in tsoho kaya. Kuma mu cikin Niger cikin kashi 100 ba a samun kashi 12 waɗanda suke abinda aka nuyi sun san manufa kuma sun gane. Don ma abu ce ka tabbatar da Nibriel har ka ɗauke ka haka an kasa cikin ordinatar ka tabbatar da duk shekara ana ma fatan tikinta kuma ana ganin ta cikin ordinatar kuma ana cewa ka kawo bilal. Kai ko turar da ka amshe ta shekara 3 ko 4 ko aikin dala 10 ba kai ba. Amma wagga doka da aka cewa yanzu a kawo ta a kirkira ta lokacin ta bai kai ba.
shi ma Alhaji Salis mai kalwa wani dan kasuwa a birnin kwannin jamhuriyar ta Niger na cewa
ya dace a ce yau mutumin da aka san cewa yana biyan haraji miliyan 1 misali ko jika 500 na ba haushi shigara ba ta gado shekara sai da al'amura suka canza mai to yana da kyau a ce an duba mai ba a ce a kazaka saba ita kazaka saba kasunci ba haka bane dan kasuwa na iya shekara bana Allah ya bashi sa'a ya ci ribar da bai dan mani ba wanda da ribar da ka dan mani ga shekara ci ta shekara goma cikin shekara guda sannan ko miyon jarin dan kasuwa in kasuwa ta kiya mai sai a tarar da shekara guda abin da gari ya bace ko ya dawo rabi to kenan abu ne wanda ake da bukatar tsayawa a tattauna tsakanin su masu harkar haraji da waɗanda ke biyan kuɗin haraji misali akwai takarda wadda ake yi ta zama dan kasuwa akwai riyal r kenan akwai s akwai p to su da yawa sai kana dauke da r ke kai musu kiyama ko dai ku bika zai kace to abin ga ya miya ku an shi abin ku ban karama sai ga an ce a wai ba a ansa ta wai sai ne da shekara kaza sannan su shekarun za a yi sai bashi ne za a yi maka lissafi kai ku cikin halin kakanni kan kake kai ina biya ka jikka baka ban ba sai ce a yanzu ban bukatar in tsaye da bashi sai mun ka jikka takwas shi na ne mai gaskiya to kaga wannan in ma wani karatu ne can da an kawo turai wurin masu duka albashi hannun gwamnati hannun hauni shi bai hannun dama ya anshi ta saba mu munan mu mu da nan sadaka gamu to ya so da kansu ya sai da butoci ba san ko da jarin nan ta huba Allah ya hada shi sai sa mai tarho mu gumba shi nono ya kire shagu kenan ya saba mu wanda ka ba aiki cikin aiki ne baka jikka 100 dan na diba 30 ko 40 miliyan inda nake baka su wanda muke da fata shine ya kasance duk abin da yan kasa suka bayar na aiki ko na jaha ko na karamin hukuma ko na kasa gaba daya a tabbatar da yan kasa an musu aiki da dukiyar su sun gani kasa abinda an matsala fita garin ku dan kwanni in kai aiki ne mai sani ba dan madawa in kai aikin zanzar bai sani ba shi wanda a kauye inda haraji ya ka biya ka gane ko inda haraji ya ka biya to ya kasance harajin nan nashi ya ga wani abin da an ce ina shaida harajin kai shi abuka za an kai muna dabbar zuwa bana ko ku in magajin gari na gare mu shekarar gabiyar ne ga abin da ya ga abin da yi in bangaren gwamnati na gaba dai gwamnati kaza zamanin ta ga abin da ta yi to kaga wannan shin ki da bukata
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da mahukunta ke fadi a da kace mu
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba
Masar Rai Alhaji Usman Sule tsohon darakta ne mai sanya ido akan harkokin haraji mai kula da shiyar jihar Tawa ya yi karin bayani dangane da dokokin haraji a jamhuriyar ta Niger.
Dokar lanho doka ce. Doka yanzu yau muna da Assembly National. Su ne ke yin dokar yin lanho. Lanho ba mu cewa mutum ka kawo kaza sai Assembly ta tsara. In Assembly ta tsara nan ne ake cewa to ga fatan cikin ko kuma ga montankin da ya kamata mutum ya biya. Kuma wannan yanzu in muka dauko kamar a dauki misali na fatan wanda ƴan kasuwa sun yi sanin shi. Sai mun tahi da ma'aikatanmu akwai Centre de Zampo na Tawa. Akwai Centre de Zampo na Kwanne akwai Centre de Zampo na Madawa sai sun yi risansama su guri wuri da fish ta risansama wane nawa kake samu a shekara wane nawa kake samu a yini a yi wannan rasko ne to akwai tabulu da doka ta tsara in kana samun kaza a ini ga abin da ya kamata ka saka kariya in kana samun kaza a ini a shekara sai a yi rasko na kwana 30,360 sai a ga nawa kake samu a shekara akwai tabulu da muke ce mu baram sai doka ta ce in kana samun kaza haka ne zaka biya to haka nan ne muke in kuma na gidaje ne tahiya muke gida-gida ma'aikatanmu na jangali sai gida-gida su tambaya wanga gida nawa ne ne gidan haya ne eh gidan haya ne wace da shi a ba mu sunan shi kai ne da ke ciki a ba mu sunan dan haya nawa kake biya in yace jika goma yake biya a wata sai mu duka kenan jika 120 a ciki jika 120 a shekara to sai gwamnati ce to ku bani difusa dugo gomu bisa wannan jika 120 din to ka gani
su kuwa makuntan da ke kula da lamuran haraji a birnin Kwanne da ke waye sun fayyace hanyoyin da suke sarrafa kudaden harajin ne
duk kowa ya san gwamnati abinda an ka nema gare shi abinda talaka ka dai tala mai hannu kashi shine idan suka biya lanhuwar su za su ga inda babu ruwa aje an yi musu rijiya in yawan su na gari ya kai kimanin mutum 4,000 zuwa 10 za ga an yi musu foraji na shan ruwa na biyu abinda suke tambaya gidan dauka ilimi kawai makaranta wannan ya rataya ga wayan gwamnati na uku ai musu hanyoyi saboda nome-nomen da suke da sauransu su kai su kawo su saida koko aje can a sayo koko su su kawo su saida na hudu abinda shahi abubuwa da suke tambaya a tsaro gwamnati ta tsare su kan su kanun su lahiyar su da dukiyar su ga abinda talaka ka iya tambaya ga gwamnati maraya kullun sai mun gyara hanyoyi maraya kullun suna da bukatoci iri-iri saboda nan ne madibi duk abinda aka samu kudi duk kudin da ake samu na lango maraya akalla ana kashe biyu bisa uku na abinda shi maraya to shi yasa muke jan hankali dan Allah da Annabi wanda duk yasan shi na da engagement a hankalin shi da community event ko in ce a hankalin shi da daira-daira ba nan Kwanne dai ba duk kasan ni shirka baɗi 265 ɗin nan community da aka sani tana yawa malin sun karu bisa ga waɗansu abubuwa da aka zo na kwaskwalima daga baya mutane su biya shi su in ya so su tambayi aiki wajen meruka waɗanda annan suna jagoranci
malam Ibro Abdullahi kenan babban jami'in harkokin haraji a birnin Kwanne da kewaye kuma shine cikamacin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta
To yanzu masu sauraron mu sai Suleiman Muhammad Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa Rami ya rubuta akan wasu dimbin mutane dake aikin hakar sinare a mahakar kauyen Kwandago. Dake karamar hukumar Dan Isa a jihar Maradi karo na biyu kenan da irin haka ke faruwa a cikin watanni uku jaridar ta ce wani wagegen wurin da fadin sa ya kai eka guda ne ya taushe waɗannan bayan Allah bayanan farko-farko na cewa an fuddo gawawakin mutane sama da 20 'yan Nijar da 'yan Najeriya yayin da ake ci gaba da neman waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su a wani iftila'in na daban da ya fada wa jama'a a jihar Maradi jaridar Lusuful da Maradi na cewa gobara ta hallaka gomman yara a wata makarantar firamare da renan yara dake birnin Maradi a jihar Litinin jaridar ta ce shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa an fitar da dimbin gawawakin yaran da wutar ta rutsa da su a azuzuwan Zaneko yayin da wasu kuma suka yi mummunar kuna sakamakon wannan mahaukaciyar gobara da ke faruwa a wani lokacin da ake cikin yanayin juyayi sakamakon abin da ya wakana a mahakar kauyen Kwandago jaridar Le Sahel ta ce shugaban kasar Niger ya ziyarci kauyen Bani Bango domin jajantawa jama'a bayan da 'yan ta'adda suka hallaka wasu mutane kimanin 69 a ranar 2 ga watan Nuwamba Muhammad Bazoum ya jaddada goyon bayan gwamnatinsa da na al'ummar Nijar ga waɗanda wannan al'amari ya shafa sannan ya kudiri aniyar ɗaukar wasu ƙwararren matakan magance matsalar tsaro a yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso sannan ya ce zai bullo da wani fasalin musamman domin tallafawa al'ummomin garuruwan da ke fama da ƙarancin abinci a karkarar Bani Bango da Zarmaganda Jerin ta ce ko da yake suna cikin damuwar mutuwar danginsu, mutanen Banu Bangu sun yi murnar wannan rangadi na shugaban kasa da mukarrabansa, saboda a cewar su alama ce dake nuna mahukunta basu manta ba da halin kuncin da suke ciki. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako take da ku, a kasance lafiya daga nan birnin Kwannin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.